وعلى آله وسلم wanda kuma shine biyu ga watan bakwai shekara ta 2016 ashe lissafin miladiya ba tare da bata lokaci ba za mu karasa abinda ya rage mana cikin bayanan da malam Sa'idi musamman dai abinda ya nakalto daga malam Ibn Qayyim wanda yau darasi na hudu kenan muna cikin sa ko fa'idar da yake ambata mana dangane da fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin wadannan ayoyi akwai fa'idoji da dama da malami suka fitar musamman shi malam Ibn Qayyim wanda malam Sa'idi ya nakalto magana sa a wannan wuri zamu tashi inda yake cewa fa qala inna awwala baiti ila akhirih ko ta da cewa kafin nan abin da ya ambata ce thumma ta'ammal sannan ka du ka yi dubi sosai ka lura ma fil ayati abin da ke cikin wannan aya min al idahi ba'da al ibhami wa al tafsili ba'da al ijmal na bayani na me ake nufi bayan an bar shi da cikin halin rashin bayani da kuma har yanzu fidda abu filla filla dake bayan an fade shi a dunkule yace wa kaifa tadammana zalika iradul kalam fi suratayn wa khullatayn kuma ka duba yadda wannan din ya kunshi kawo magana a sura daban-daban sura biyu shine i'tina bihi wa ta'kidun li sha'nihi dan kulawa da maganar da mai da hankali akan harkar aikin haji da kuma karfafa sha'anin aikin haji din thumma ta'ammal sannan ka sake lura kaifa ftahaha hadha al-ijaba yadda Allah madaukaki ya bude wannan wajibcin na aikin haji sai ya bude zancen gaba daya bi zikri mahasinil baiti da ya fara ambatan abubuwan kyau dangane da dakin Allah wa azzama sha'nahu ya girmama sha'aninsa ko wa izama sha'nihi da kuma girman wato sha'aninsa ko wa izami sha'nihi mimma tad'u an-nufusa ila qasdihi wa hajjihi na daga al'amuran da suke kiran rayuka su jawo hankalin ran mutum da tunanin dan adam da zukatan dan adam ila qasdihi wajen anufi wannan daki wa hajjihi kuma ayi aikin haji domin Allah zuwa can din wa illam yutlab dhalika minha koda dai su wadannan rayukan ba amane mi wannan abun ba ma'ana koda ba a ce wajibi ne ku yi aikin haji ba fadin wadannan al'amura din cewa wannan daki shine na farko a tarihi shi kansa ya isa ya ja hankalin mutum yace bari wannan dai mun fada jiya fa qala sai yake cewa inna awwala baiti ila akhiri al-aya fa wasafahu bi khamsi sifati annan zamu ga ya siffanta wannan daki da sifofi guda biyar ahaduha ta farko kaunuhu asbaqa buyutil alam wudi'a fil ardi kasancewarsa shine dakin da ya riga kowane daki wanda aka sanya wa mutane a bayan kasa mun tattauna kuma akan me ake nufi da wannan shin asbaqiyya ce alal itlaqi koko asbaqiyya ce ta wajen wuraren ibada athani sifata biyu annahu mubaraku cewa me albarka ne wal barakatu abinda ake nufi da albarka shine kafaratul khairi wa dawamuhu shine yawan alheri da dawamar alheri walaysa fi buyuti alalami abraku minhu duk dakunan duniya kakkaf da suke wanzu yanzu suka wanzu yanzu akwai su babu dakin da yake dakin Ka'aba albarka duka shine abin da yake fadi anan walaysa fi buyuti alalami abraku minhu wala aktharu khairan babu kuma wanda yake shi yawan alheri wala adwamu babu kuma wanda albarkar tasa da alherin tasa tafi dawama wala anfa'u babu kuma dakin da ya kai wannan daki amfani lil khala'iqi ga dukkan halitta a ce dai wannan dakin mai amfani ne to babu dakin da ya kai dakin Ka'aba amfani ga dukkan halitta ba iya mutum ko aljan kawai ba as-salisu sifata uku annahu huda cewa wannan dakin shari'a ne muga shi ake siffanta amma sai aka ambace shi da shari'a wa wasafahu bil masdar nafsihi nan kuma sai ya siffanta shi ba cewa akai fihi hidayatun ba a shi kansa sai aka ce hudan sai aka amfani da masdari na shari'a din ma shi kansa shine shari'ar dan me mubalaghatan dan kaiwa matuƙa wajen nuna muhimmancin sa hatta ka annahu nafsul huda kai ka ce dakin nan shine ainihin ma shari'ar saboda yadda aka faɗe shi aka ce fihi huda fi mubarakun wa hudan lil alamin kai sai ka tsammaci cewa ko mubarakan kai wa hudan lil alamin mai albarka sannan kuma shi shari'a ne ga halitta baki daya sai ka tsammaci cewa babu wata shari'a ko kuma shi ainihin dakin ma shi ake nufi da shari'a din ar-rabi'u sifatu hudu ma tadammana min al-ayat al-bayyinat abinda wannan magana ko aya ta kunsa na daga ayoyi hujjoji bayyanannu allati tazidu ala 40 aya wadanda in ka lissafa su sun kai aya 1 har 40 malamai sun yi kokarin su littafan tafsiri sun lissafa fihi ayatun bayyinatun dinan da Allah muke fada dangane da dakin Ka'aba kowa yayi ijtihadin sa wannan yace daga cikin ayoyi an ce aya na nufin alamomi da suke nuna gaskiyar manzanci ananu alamomi da suke nuna gaskiyar addini alamomi abin mamaki da suka auku mu'ujizozi da duk irin waɗannan abubuwa to malamai sun lissafa abubuwa nan malam yake faɗa cewa inji ibnu qayyim yace in ka lissafa ayoyin da suke dakin Ka'aba kawai sun kai guda 40 malam ko malamai zance ba zance malam ɗaya ba in ka dauko su Qurtubi da sauran manyan malamai dai na tafsiri duk kowa ya faɗi abin sa wannan ya lissafo guda 20 wannan ya lissafo 30 wannan ya lissafo abinda wancan bai lissafa ba in ka hada su kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa za su kai wannan adadi din har irin abubuwan da wasu ma sun tabbata wasu ba su tabbata ba da ake faɗar misali dai kun ga nan an ambata mana albarka ne shari'a ne wanda ya shiga amintacce ne ko yauwa da irin waɗannan ka lissafa suna nan da yawa Al-Hajar Al-Aswad abinda ke cikin sa na falala maqamu Ibrahim din gashi shi ma maganar da aka yi a kansa da kuma wasu abubuwa zaka ji su wasu malamai suna faɗi kamar tatsuniya da zancen cewa idan tsuntsu wai babu tsuntsun da yake bi ta kanka ba kun taba ji wannan zancen ku har malam Ibn Ashur yace wannan da'ifi ne wannan zancen zance ne da ba shi da karfi ba a same shi daga nassi ba amma dai abinda nake nufi irin waɗannan zaka lissafa su sun kai 40 kamar da Ibn Qayyim ke faɗi to sai ce al-khamis abu na biyar al-amn al-hasil li dakhilihi amincin da yake faruwa yake samuwa ga wanda ya shiga dakin Ka'aba wasu malaman kuma garin ambatan abinda ya shafi iya dakin sun hado har da gaba ɗayan haram din ma'ana abinda tunda an faɗi fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim ana zancen ɗakin Ka'aba to amma garin lissafa abinda ya shafi ɗakin Ka'aba sun wasa abin sun buɗaɗa shi ya kai har abinda ya shafi wato haram ɗin gaba ɗaya to shine nan sai ke cewa al-wasfu al-khamis al-amnu al-hasilu li dakhilihi yace wa fi wasfihi bi hadhihi sifat duna ijabi qasdihi yace a cikin siffanta shi da yayi da waɗannan sifofi da ya siffanta shi da waɗannan sifofi a duna ijabi a qasdihi ba tare da wajabta ma cewa a je a nufe shi a yi aikin haji ba inda kun fahimci wannan zance kafin a zo a ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ai aka faɗi waɗannan abubuwa kuma duk waɗannan abubuwa na falala ne dangane da ɗakin da abin da yake da alaka da ɗakin to shine abin da yake faɗan wannan cewa ya siffanta shi da wannan siffofi tun ma bai faɗi cewa wajibi ne a je haji a wannan ɗakin ba wanda wannan ɗin ya isa ya ja hankalin mutane su ce bari su je dai su ko kallo ne su ko da ba a ce su je su yi ibada saboda muhimmancin wurin abinda ke nufi kenan ma ya ba'afu nufusa abinda zai harzuka ya jawo zukata ala hajji cewa su je su kai su ziyarce shi wa in shaqat bizairina ad-diyaru koda gida yayi nisa da su masu ziyarar shaqat ana nufin ba'udat koda gidajen su kasashen su suna da nisa watana'at bihimul aqtar kuma bangarori da yankokin kasa sun yi nisa da su mutanen ma'ana wani na waccan kasa wani na waccan kasa kuma kasashe masu nisa tana'at da shaqat ma'ana su dai ma'ana ba'udat ma'ana koda sun yi nisa thumma atba'a zalika bi sarihil wujubi sannan bayan duk ya faɗi waɗannan falaloli sai Allah subhanahu wataala ya biyo bayan wannan falalolin da sarihil wujubi da bayani ƙuru-ƙuru akan wajibci na aikin haji al-mu'akkadi bitilka ta'kidat wanda aka karfafe shi da waɗannan manya-manyan abubuwa da suke karfafa magana wa hadha yadullu ala al-i'tina'i minhu subhanahu wannan ya nuna mana ilin yadda Allah ke kulawa da dakin Ka'aba da kuma aikin haji li hadha al-bayt al-azim ga wannan daki wato mai girma wa tanwihi bi dhikrihi da kuma daukaka ambatansa shine tanwihi raf'u sha'ani shay'i wa ta'zimi li sha'anihi da kuma wato dai girmama sha'anin wannan daki wa rif'ati min qadrihi da kuma daukaka al-qadarinsa walau lam yakun lahu sharafun kai wannan daki ko ba shi da wata ma darajar illa idafatuhu a iyahu sai kawai cewa an raba shi zuwa ga Allah an ce dakin Allah ne to wannan ita ta isa ko ba a faɗa maka yana da kaza da ayoyi kaza da kaza na fa'idoji masu muhimmanci bidan ganin da wannan daki cewa kawai dakin Allah ne Allah ya dangana wa kansa cewa wannan dakin nasa ne to ya isa wato falala ya isa girma ya isa daraja bi qawlihi da yake cewa wa tahhir baitiya lit-ta'ifina ko sai ce baiti wa tahhir baiti wannan baiti da ya fada kun ga bai dangana wani daki gare shi ba sai wannan sai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi kuma kamar da dai a cikin alqur'ani an dangana masallatai buyutullahi ko masallatai ke to amma wannan yana da hali na khususiyya ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana dakin Ka'aba zuwa gare shi wanda koda babu zancen wajibcin akai aikin haji da waɗancan falololi wannan ya ishe shi daraja a jiya mun yi maganar wannan cewa duk abin da Allah maduki ya raba wa kansa kun ganin ya ce baiti ko to sai mu duba mu gani kamar da muka ambaci wancan ka'idan ba ku manta ta ba baitin nan menene gini ne da ake iya ganin sa to ashe kenan wannan daraja ce ga daki ba daraja ga Allah ba yau Allah baya samun daraja daga halitta sai dai halitta ya samu daraja daga Allah cewa an dangana dakin zuwa ga Allah to wannan dakin babba ne ashe yana da girma to haka duk abin da Allah ya dangana wa kansa yace yana da kaza to sai a duba in abu ne da za iya tabawa ko a gani to sharaf ne da daraja ga wannan abun in kuma ma'ana ce sai a dauka sifa ce gare shi shi Allah subhanahu wataala yace lakafa bi hadhihi al-idafati fadla wa sharafa lalle ko da babu wancan to wannan idafar kawai ta ishi dakin Ka'aba a matsayin falala da sharafa da sharafan da kuma daraja wa hadhihi al-idafatu wannan idafa wato rabawa da akai aka dangana daki zuwa ga Allah hiya allati aqbalat biqulubil alamin ilayhi ita ce ta jawo taran kofo zukatan duniya baki daya zuwa ga wannan daki cewa Allah ya ce nan dakin sa ne kun ga wannan ya isa kowa duk mai son Allah a duniya zai ce ya kamata in je in ga dakin Allah shine abin da yake nufi wasalabat nufusahum kuma sannan aka dauke hankalinsu wannan uslubi ne na larabci in ana so a ce kana son abu har abun ma ya dauke maka zuciya gaba ɗaya ya tafi maka da tunani shine sai a ce salabat nafsuhu kam abinda ake nufi istahwahu ya janyo zuciyarsa da sansa ya janye shi ma'ana Allah subhanahu wataala ya dauke tunanin dan adam da soyayyar dan adam duk ta tafi zuwa ga wannan daki ba za ka samu musulmi yana kin wannan daki ba sai din ba musulmi bane hubban lahu saboda soyayya ga wannan daki wa shauqan ila ru'yatihi da kuma yadda dan adam yake da shauƙin yaje ya ga wannan daki wanda duk yaje aikin haji ka tambaye shi akwai wani abu da yake ji a zuciyarsa daga lokacin da ya fara sa dakin Ka'aba a idansa zaka ga mutane da ka san wane zuwan sa na farko ne zaka iya bin sa ka kalli ya reaction din sa yake wani hawaye zai yi wani ma ya fadi ya rasa ma mai zai yi a gurin wani ya kasa dawafin ya ta kuka saboda kawai abin da yake tunani din nan dakin Ka'aban nan da ake ta bashi labari gashi yau ya gani musamman da kafin a samu damar a rika gani a talabijin kasancewar kullum ana gani a talabijin ya dan rage kwarjinin abun sai ka ce ka ma saba gani ka san ma wurare har zaka iya sifanta to amma wanda bai taba gani ba ko bai ganshi a talabijin ba sai gashi a gabansa to wannan abun yana da wani tasiri a zuciyarsa fiye da yadda kake tsammani to sai ke cewa fa hadhihi al-masabatu wannan ita ce abin da ke jawo matattara lil muhibbin ga su masu soyayya yafubuna ilayhi suna tattaruwa suna komawa ilayhi zuwa ga wannan daki kamar da al-malik ya faɗa masabatan linnas ma'ana makoma matattara inda za a koma a rika tattaruwa kuma zukata suna son su koma su rika zuwa wannan wuri don ibada wala yaqduna minhu wataran abadan, kuma mutane ba za su taba gama biyan bukatar su a wannan dakin ba. Shine abin da ake nufi, ba za a samu lokaci mutum ya ce maka kai wannan daki ni dai daga yau ni da shi har abada, mun yi sallama saboda na koshi, na zo sau kaza, na zo sau kaza, na yi adadin haji na, na yi umara sau dari kaza, kuma in ji cewa wai na ga jiki kenan wasu su je, ni ba zan sake zuwa ba. Ba za ka samu mutum yana da wannan abun ba. Duk adadin hajjin da mutum ya je za ka je na bukatar ya koma, duk adadin umararsa za ka je na bukatar ya sake koma. Izdadu lahu a yace kullama izdadu lahu ziyaratan, gurgudan yadda suka kara yawan ziyarar su, duk lokacin da suka kara ziyara suke ta ziyarar dakin, izdadu lahu hubban, to suna kara san sa. Kana kara ziyarar yawan hajjinka, yawan umararka, to kuma yawan soyayyar da zaka ji kana samu na dakin ka a zuciyarka. Hubban ko lahu hubban wa ilayhi ishtiyaqan, kuma za su kara shauki zuwa gare shi. Falal wisalu yashfihim walal bi'adu yuslihim, wannan wani uslubi ne shi ma na larabci. Saduwar yau da kullum ba ta warkar da su, su ce sun koshi. Nisan yau da kullum ba sa tare da shi, ba zai ba su rarrashi ba. Ma'ana ba sa rarrashuwa, duk yadda za a yi ka ce an rarrashe ka, ka fasa zuwa ka haƙura, za ka ji ba za ka haƙura ba, kawai so kake ka je. Kama ƙila shi ne ka wasu baitoci na waƙe da aka yi wajen zuga ɗakin Ka'aba da yaba masa, da kuma yadda zuciyar ɗan adam take ɗaukar ɗakin Ka'aba da girma da soyayya da ƙauna da shauƙi, da kuma kullum fatan aje a ganshi. Yake cewa atufu bihi wan nafsu ba'du mashuqatun ilayhi wa hal ba'da at-tawafi tadani, yace atufu bihi, ina tawafi ina kewaye ɗakin wannan ɗaki, bihi ɗin wanda mirin yana koma zuwa ga ɗakin ai albayt, wan nafsu ba'du mashuqatun, raina kuma har yanzu dai tana da shauki, ina tawafin amma kuma sansa nake yi har yanzu, kullun ƙara shauki nake, gashi fa abun tawafi nake amma shaukin bai yanke ba. Shine mashuqatun ilayhi, yace wa hal ba'da tawafi tadani, to akwai wani kusanci ne kuma da ya wuce tawafi, ina sai ina nesa ne nake shauki, to gani na zo ina tawafin ma amma kuma shaukin karuwa yayi. Kun fahimci abin? Shine abin nake nufi. Sai sai wa althamu min hurukna, ina sumbatar rukuni, allathmuna allathima, asalin daga kalmar lathima shine qabbala, sumbata kis, yace na sumbaci ar-rukna, wato rukuni yana nufin nan al-hajar al-aswad, tunda shi ma ana kiransa ar-rukun. Na sumbaci rukuni, atlubu bardama bi qalbi, ina neman sanyin, in samu sanyayawa ga abinda ke cikin zuciyata, min shauqin, na tsananin shauqi ga wannan daki, wa min hayamani, da kuma tsabar kishi ta soyayya. Tsabar kishin soyayya, idan kana son abu ka rasa yadda zaka same shi ake ce ma hayaman, kamar mutum har ma ya rube ya shiga, wato ya shiga halin hayran, ya zama ya rikice ya rasa ma me zai, shi ake nufi da hayaman, saboda tsabar son abu. To sai sai ina sumbatar wannan rukuni, ina neman ya sanya, in samu sanyi a zuciyata na abin da ke cikin zuciyar, na tsabar shauki da tsabar kishi, da tsabar kishi. Fa wallahi, sai sai wallahi, mazda da illa sababatan, ban kara komai ba da wannan abin nan sumbata da nai, illa tsananin soyayya ne. Sababa umma kuma ta mun karanta nau'o'in soyayya da Ibn Qayyim ya ga mana lokacin mun karanta magana walladina amanu ashaddu hubban lillah suratul baqara, mun karanta nau'o'in soyayya, daga ciki akwai sababa. Sababa shine kwararuwar zuciya cikin zuciya saboda tsananin soyayya, shine ake ce masa sababa, sai insibabi. To asalin sai dai tsananin soyayya shi ma ake nufi. Sai ce fa wallahi mazdada illa sababatan walal qalbu illa kafratul khafaqani, zuciya kuma bata kara koma ba illa karin, wato yawan bugawa, saboda tsananin, in kana son abu ai har zaka ji zuciyarka tana bugawa, shine al-khafaqani, yana bubbugawa yana kakkadawa. To sai ce duka shauki ne ya sa shi na dakin Ka'aba. Fa ya jannatal ma'wa wa ya ghayatal muna, ya aljanna, aljannar wato da take ta makoma baki daya, ya ghayatal muna, wanda ita ce matukar karshen kuma burin dan adam, wa ya muniyati, ma'ana nan yana yin ce ya yana nufin ina kai can kazana yana girmama wato aljanna ita ce sama da komai to sai ce kuma ya munyati min duni kulli amani ya abinda yake ita ce buri na wanda duk wani buri bai kai ta ba yawa to sai ce abat ghalabatu shauqi illa taqarruban ghalabatu shauqi wato rudi na shauqi rudanin da shauki shaukin mutun zake sa ai da kun san me ake nufi da shaukin ko sananin so yadda zai sa kai ta hankoro kana neman ka hadu da abin da kake so shi ake ce ma shauki sai ce to galabatin sa bai kara mun komai ba mana shine abat taqi ta yi mun komai illa taqarruban sai kusanci ilaika zuwa ga wannan daki famali bil bi'adi yudanu sai ce famali bil bi'ad yudanu inani ina nisa da zai kusantar da ni ma'ana gani ina kusan amma babu nisan ma da zan ji ina shauki amma duk da haka shaukin karuwa yake sai ce wa ma kana saddi anka sadda malalatin tsare ni da akai ban zo ba nisa da nake da shi daga gidana da ban samu na zo ba ba saddi ne na malala na kosawa ba na son in zo ba kasancewar ban samu dama ba ba kosawa ba sai a ce na koshi da kai ba zan zo ba ya kai wannan daki wali shahidun min muqlati wa lisani ina da shaida kuwa na abinda na gani min muqlati daga ido na muqla ana nufin kwayar ido eh kwayar ido na wa lisani da kuma harshe na duk za su yi shaida sai ce da'utu istibari anka ba'daka wal buka na kira juriya ta da hakuri na istibari anka juriya da hakuri a ce kada in zo wurin ka kai wannan daki na kira wannan hakurin ina ma zan samu hakuri a ce gani in hakura bana bukatar in zo wurin ka ya kai wannan daki sai ce wal buka da kuma kuka sai ce falabbal buka sai kukan ya amsa mini yazo gashi ina kuka wasabru anka asani shi ku hakuri daga gare ka a ce na hakura bana son ka asani ya saba min yaki zuwa ma'ana ba dama in yi hakuri in ce bana son in zo gun ka ya kai wannan daki amma zan iya yin kuka in ta kuka akan ban zo ba mun fahimci zancan sai ce wa qad za'amu masu magana suna riya cewa annal muhibba shi masoyi in kana son sa idana a in yi nisa sayabla hawahu to son da kake masa wai yana karewa yana ribewa ma ya lalace ba'da tuli zamani bayan tsawon zamani haka mutane suke cewa sai ce walau kana hadha az-za'mu haqqan inda a ce wannan abinda suke riyawa din gaskiya ne la kana dha dun adwa al-hawa to da ku wannan ya zama mun maganin ni irin san da nake maka inda za a ce in an dade ba hadu ba har zan manta da kai soyayya ta fita daga zuciyata to ai da na samu magani kun gane abin da ke nufi ma'ana da na samu magani dawa al-hawa fin nasi kullu zamani da ansa da mutane sun samu wato magani da zai warkar musu da tsananin shauki da bukatar da suke na su ga dakin Allah sai ce bala kai ba haka bane innahu yabla shi abin da kake so din shine al-muhib wannan zamirin innahu din yana koma zuwa ga al-muhib shi abin da kake so din yabla shine zai kare zai mutu zai tafi wal hawa ala halihi amma soyayya tana nan akan halinta haka ne ko ba haka ba abinda kake so zai iya mutuwa ya bar soyayya tana nan a zuciya amma ba za a ce saboda nisa soyayya ta kare saboda an dade ba hadu ba sai dai in soyayya ba ta gaske bace sai ce wal hawa ala halihi lam yublihi al malayani malayani ay malawani ba malayani ba malawani ba za su halakar da shi su lalata shi ba me malawani shine al-layl wa an-nahar sunan ne a larabci in ka ce al-malawani ana nufin dare da rana ma'ana yau da kullum ba za ta kare mu wannan so da muke wa dakin Ka'aba ba sai ce wa hadha muhibbun qadahu ash-shauqu wal hawa wannan wani masoyi ne yana nufin shi mai wakar qadahu ash-shauqu wal hawa da shauki da tsananin soyayya su suke jin sa bi ghairi zimami ba tare da linzami ba idan da linzami za a ja shi yadda ake so shi ko a rashin ba linzami ma an ja shi saboda ba a bukatar linzami idan kana son abu ko ba linzami zai ja ka kun fahimci zancan shine abin da ke wa hadha muhibbun qadahu shauqu wal hawa bi ghairi zimamin qa'idin wa inani ma'ana bi ghairi zimami qa'idi, ba tare da wato linzamin wani jagora ba, wa inani da kuma akala, ba bukatar wannan, duka haka kawai ya jawo saboda tsabar san da yake wa dakin Ka'aba. Sai ce ataka ala bu'dil mazari, ma'ana yana nufin shi kansa, wa hadha muhibbun din can ko, to sai ce ataka ya zo maka, ma'ana ya kai wannan daki, wannan masoyi ne babu, ba ma sai an jiya shi da wani linzami ba, gashi ya kawo kansa. Ataka ala bu'dil mazari, ya zo maka duk da nisan wuri daga inda ya zo maka wannan ziyara. Walau wanat matiyatuhu, ko da abun hawansa ya gaji, ja'at bihi alqadamani, to kafarsa ta zo da shi. Kun gane wannan zancen? To wannan yace intaha kalamuhu rahimahullah. Maganar Ibn al-Qayyim da Malam Sa'adi ya ciro ta daga littafinsa Bada'il Fawaid a nan ta kare. Kuma a nan sharhin shi Malam Sa'adi dangane da waɗannan ayoyi shi ma ya kare. Kuma kamar yadda na ambata mana a nan, mu ma darasinmu na wannan shekarar insha Allah zai tsaya. Kamar yadda muka faɗa a bana, mun faro karatunmu daga aya ta nawa ne? Wannan shekara tun daga ina jin wayu kallimu nasa muntashi nan ko aya ta 46 da ta 7 da ta 8, yanzu mun zo kan aya ta nawa ne? 90 muka tsaya, 98 ko? Yawwa, mun tsaya akan aya ta 97. In Allah madauki ya kai mu baɗi kenan, za a tashi akan ayata 98 shine qul ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malu. Allah subhanahu wataala muke roko wannan karatu da muka yi da wanda muke yi a waɗannan shekaru, musamman a wannan wato wata mai albarka, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin sa. Dukkan abin da ake fatan a same shi na alheri sakamakon wannan karatu, muna roƙon Allah madauki ya bamu. Karatu asali ana yin sa ne dama domin a fa'idanta, in aka fa'idanta aka yi ilimi, kuma sai ai aiki da abin da aka sani. To muna roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da muka karanta ya bamu ikon aiki da shi, domin idan an yi karatu ba a samu yin aiki da karatun ba, to ba a samu nasara ba. Asali karatu babbar fa'idar sa shine ai aikin nan da shi. To yadda muka taru a wannan masallaci mai albarka, kuma a wannan unguwa mai albarka har yanzu ta galadanci, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sake hada mu a shekara mai zuwa. Kamar kullum ina gaya mana cewa karatunmu na neman fa'ida ne asalinsa, ba na burin a sauke Qur'ani bane. Mu dai muna yi ne don mu samu fa'ida. In Allah subhanahu wataala ya bamu rayuwar da za a ce har an sauke wannan littafi na Sa'adi, har mun kai ƙarshensa, wannan falala ce da muke roƙon Allah ya bamu. Ko shekara nawa ce masu zuwa nan gaba, ba za mu canza wannan manhajin ba, haka za mu ci gaba insha Allah, saboda littafin akwai fa'idoji a cikinsa. Ya yi fice daban daga sauran littafin tafsiri ta ɓangaren cewa baya yawaita kawo ƙissoshi da tatsuniyoyi da labarai ko hadisai, baya kafa hujja da su, tunda ya riga ya gamsu da su. Shi yasa malamai suka amince masa ta ɓangaren cewa tafsiri ne mai tsarkin manufa, kuma hadisan da ayoyin aka fahimta aka fassara su ba tare da an tsawaita magana ba. Ko irin su asbabun nuzul baya kawo, kawai zai kawo maka ma'anar aya da kuma wacce fa'ida zaka samu a cikinta. Alhamdulillah, kuma kun ga irin abin da muka samu na fa'idojin. Duk lokacin muka karanta aya za a ce a wannan aya ana samun kaza, ana samun kaza, ana samun kaza. To kullun wannan fa'idojin shine babban burin to mu same su a cikin wannan karatu. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala shi Malam Sa'adi Allah ya sa aljanna ce mako masa, Allah saka masa da alheri. Kamar yadda kullum muka saba bayanai in an zo irin taron rufewa, ni dai bana daukar sa cewa wani biki ne. Yawwa, wani lokaci da aka ce za a rufe tafsiri sai zama kamar wani biki, a gayyato wannan da gayyato wannan, don haka muna bada hakuri duk wanda ya cancanta saboda girmansa da matsayinsa, ko a nan garin ko a wani wuri ba a samu gayyatarsa ba, to baki akai ba. ba mu san mu wahal da su ne muna ga ba wai harka ce ta biki sai an gayyato ku abi mutane ba yauwa amma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri bisa niyyar su mai kyau alal aqalla jin cewa ma sun yadda wannan aikin alheri ake yi nasara ce kuma muna roƙon Allah madauki ya saka musu da alheri da wannan kyakkyawan zato din kuma abinda muke yi na kokarin fadakar da mutane Allah hada mu gaba daya cikin wato samun lada din abinda muka fada a wannan shekara kamar da muka fada kowace shekara dukkan abinda yake daidai ne ya dace da abinda Allah yake so a littafin sa ya fada manufar da Allah madauki yake so ya bayyana a littafin sa abinda muka dace da shi to Allah ya bada lada kuma Allah ba mu ikon aiki Allah ya sa ya shiga kwakwalan ku ku yi aiki da shi abinda kuma kuskure na ne na fade shi da kuskure ba haka Allah yake nufi ba ko abinda na karanta daga wannan littafi ba daidai bane kuskure ne to ina roƙon Allah kada ya sa wannan kuskuren a kwakwalan ku ku yi aiki da kuskure Allah ya sa iya daidai din za ku dauka da ni da ku duka mu shiryo mu tsaya akan hanya madaidaiciya kafin in faɗi yan abubuwan da zan faɗa na godiya ga bangarorin da suke ta wannan ayyuka kamar da na ambata za mu kira shugaban kwamitin harkar marayu wanda muna girmama wannan aiki saboda hakika wannan bangare na cikin al'ummar mu suna buƙatar kulawa suna buƙatar inaya kuma yau shekara ta biyu kenan ko da muka kafa wannan kwamiti a wannan masallaci ba dan komai ba sai dan mu ga cewa mun yi wani kokari irin namu daga wannan makarantar alhamdulillahi an fanar da wato waɗannan marayu waɗanda suka rasa iyayensu kafin balaga sawa'un da su da masu kulawa da su gurgudun dai abin da za a samu muna fata malam a cikin bayanin sa zai takaita iya minti zaka iya bakwai ko goma to bismillah na? Bale fi ai dama tun daga karatun ya tsaya duk abin da zamu yi nan ya shiga ba matsala
Na tashi ne domin in ba da rahoto na ƙarshen shekara kamar yadda malam ya faɗa a jumma. Duk da cewa lokacin ya yi ƙaranci mu faɗa abin da muka yi a shekara ɗaya a cikin minti goma ko minti bakwai kamar yadda ya faɗa. Amma zan yi ƙoƙari na takaita abin ga abin da ya shafa abin da aka azumin da kuma irin gudunmawar da al'umma suka bayar da kuma abubuwan da ake da gudunmawar da suka bayar. A takaice mun samu gudunmawa a wannan shekara ta kuɗi misalin 630,700 da kuma yadi kamar kima da misalin yadi 150 in muka kalla muka tuna bayanin da muka yi a baya za mu ga cewa an samu ci gaba na kusan 95-6 bisa 100 na abin da aka samu a baya da in ba manta ba a baya mun faɗa cewa mun samu 360,000 muka ɗauki lissafin za mu ga cewa an samu kusan ninki alhamdulillah Allah ya saka mu tsare da alheri kuma za mu iya ganin cewa waɗanda suka ya kamata su mori wannan al'amari sun ƙara don har kullum an samu mace-mace daga bara zuwa bara da yawa a wannan guri da muke zaune kuma da yawa wanda suka samu rasuwar nasin baɗi iyali da yake sun cancanta su shigo cikin wannan tsari a taƙaice wannan 630,701 da muka samu mun yi amfani da wasu daga cikin kasar kuɗi mun sai kayayyakin abinci abin da ya kara shinkafa da gero masara da man cin abinci da kuma gero masara shinkafa dawa da man cin abinci kuma mun yi amfani da wani kasa mafi karanci daga cikin kuɗin mun saya ma yaran da aka mutu aka bari tufafin su tana ta sallah wanda za su sa su ma da sallah su ji kamar ba a yi musu mutuwa ba shi ne dama fa'idar waɗannan abubuwa a taƙaice wanda suke cikin rijista ɗin ta waɗanda muka ga sun cancanci bisa yaƙininmu da kuma bincikenmu su shigo cikin wannan tsari sun kai kimanin iyali ko kuma family wanda aka mutu aka bari 126 ƙwarar wannan gari duk da cewa mu sani ba kowane wanda aka mutu aka bari yake iya wannan abin ba mun yi kokari ne mu tantance cewa waɗanda suke an mutu an ba su duk amma suna da ƙaramin ƙarfi babu masu to dole kuma su biyo da waɗannan abubuwa to a cikin wannan family ko kuma iyali 126 suna da wanda suka mutu suka bari kimanin yara sama da 600 a lissafin wannan muna da shi a kasa kuma ba kowa muke iya bawa ba a cikin su mun ƙara warewa masu rauni mun tallafawa mutane iyali da kamar misali 89 da shinkafa da kwanan shinkafa biyar kwanan gero biyar da kwanan masara bakwai da kuma mai lita uku wasu lita duk da cewa abin namu sai ɗan karanci kusan ƙarshen lokacin da muke rarraba sai muka ɗan rabe wasu ba su samu dukkanin wannan abubuwa ba amma sun sami combination ko da na shinkafa da gero ko kuma da ko kuma masara da shinkafa to alhamdulillah Allah ya saka kuma mun yi kokari mun yi amfani da wasu daga cikin wannan kudade da kuma yadukan da muka samu mun dinka ma yara guda 143 a cikin wannan sama da yara sama da 600 da aka mutu aka da suka cancanta a musu wannan abu ba nan kawai sai dai iya abin da za mu iya yi kenan kuma Allah saka mu tare da kai a cikin yaran da muka dinka mun dinka wa yara mata 63 maza 88 to ina son amfani da wannan dama dan faɗi kamar ɗalibanin da muka samu daga baran zuwa bana a har da Allah alhamdulillah kamar yadda za mu gani an samu ci gaba ba ci ba ake samu ga umma kwatanta da abubuwan da muka yi bara wacin zuwa bara daga bara kuma zuwa bana amma duk da haka muna samun ƙalubale wajen jinkirin biyan kuɗaɗen nan sau da yawanci duk abin da muke ya kamata a dinga yin shi da tsari kamar yadda gwamnati take bajet ne muna yin bajet na sara abin da muke sa ran namu sama kuma akwai hanyoyi da yawa da muke bi wajen karɓar wannan kuɗin tattara wannan kayayyaki wanda wannan mahallin yayi kaɗan in faɗi waɗannan abubuwan a takaice amma akwai ɗan tarurruka da muke tunanin shirya ko kuma muka mun yi shi ma a bana cewa muka ɗan haɗu da dukkan waɗanda muka gayyata su dinga ba da wannan kuɗi mu tattauna mu barbarar tunani ne yadda za a samu ci gaba a cikin wannan al'amari ina ga mun ƙara kiran wani kuma insha Allah za a yi amfani da majalisar karatu mu gaya mana ba ko da ma wanda Allah bai sa sunan sa zo gurin ba zai iya halarta wannan guri dan ya ji abin da za a tattauna la Allah ko da ba shi da gudunmawa ta kudi zai ji abubuwan da ake zai ga inda ya kamata a gyara zai ga inda ya kamata a ƙara himma to gaskiya ina ba da zan yi amfani da wannan dama da Allah a faɗakar da ni cewa don Allah a dinga yin ƙoƙari da zarar azumi ya wuce abin da muka ce shi ne muna buƙatar gudunmawar 5,000 a shekara ɗaya 5,000 ɗin nan muka kalla a shekara ɗaya ba ta da yawa har ga Allah kin ga ne sai a cewa matsalar ce kuma inda Allah zai sa wani da yawa daga cikin musu ga wanda aka taimaka zaka ga cewa 5,000 ɗin mata yi kaɗa wannan shi ne mafi ƙanƙanta abin da muka ce mun yi haka ne ba ka ba sai dan ya bamu dama mu yi plan ne kamar budget na abin da muka tunani za mu yi saboda abin ya samu ci gaba yadda ya kamata to sai a ƙarshe ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu damar yin wannan abin ba mu lafiya ina godiya ga malam da Allah ya sa ya zo da wannan tunanin ina godiya da ɗan uwa kamar ni nake jagoranta su mutum wajen 12 da kuma kuɗi kuke ba da gudunmawar kuɗi da tunani Allah ya rage saka wa mutane da alkhairi Allah ya rage mun da salama
wa alaikum salam ahsanta wa barakallahu fik mun gode ma kai ma kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya saka maka da alheri saboda ɗaukar nauyin wannan amana shi kuma alhamdulillah da aka nemi ka bada bayani yanzu a minti 10 ko 7 a shida ma ka bamu in kuma gode alhamdulillah Allah ya saka da alheri wannan kwamiti ina kira don Allah mu ƙara taimaka masa kun ga dai irin alherin da mutum yake samu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan ya share wa wani hawaye ta bangaren wato ta wajen biya masa wata bukata tasa to ya kamata a ce hannunmu ya yawaita a irin wannan aikin karka damu da baka san wa aka baiwa ba kuma kai ba a san ka bayar ko baka bayar ba wannan ba shine babban abin da zaka damu da shi shine abin da Allah madaukaki ya mana alƙawari duk wanda ya taimaka wani shi ma Allah zai taimake shi kuma baka san ta inda taimakon zai zo maka ba dan adam mabukaci ne da'imin kuma mabukaci ne yana bukatar ubangijinsa a koyaushe yana bukatar kuma Allah ya wadatar da shi yana bukatar a fidda shi daga damuwa kuma bai san yaushe zai shiga damuwan nan ba a kullun yana shiga wata damuwa to sai kaga Allah madauki ya kare ka daga bala'o'i iri-iri ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa sadakar mutum za ta zama masa inuwaren tashin alkiyama ko shi ya isa ballantana a rayuwar yau da kullum kana cikin wata wahala sai ga Allah ya yassare maka ita baka santa inda akai ba la'alla wani ne ka taimakawa sai Allah ya maka wannan taimako din to muna fata mu karfafi wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musku kuma da alheri to a ƙarshe abinda zan ambata bai wuce kalmomin godiya ga waɗanda suke da hannu da'iman wa abadan cikin abin da ya shafi yaɗa wannan karatu karatu dai dama ku da kuke halatta da ni da ku muke yi to amma a zamanin yanzu tunda akwai kafofi daban-daban na yaɗa labarai da suke ɗaukar abubuwa kuma su yaɗa su sai kaga waɗanda suke nesa suna fa'idanta da wannan karatuka da ake wani lokacin ma fiye da waɗanda suke zaune ana samun wannan sosai to kuma wannan duka falala ce ta Allah da ya kawo a wannan zamani ake samun yada darussa ta hanyar irin waɗannan kafofi musamman dai kafar Sunna TV da ƴan uwanta irin su Manara su Wisal wato irin aikin da Allah madaukake ya ba da su Africa TV alherin da aka samu ta hanyar waɗannan kafofi Allah ne kawai ya san shi ba dan juhudinmu ba da mu aka barwa mu yi kokari sai mai shekara 100 ba mu kintsa wannan ba Allah ne kawai ya taimaka ya kawo su dan haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ga dukkan waɗanda suke da hannu a yaɗa waɗannan karatuttuka da wanda suka ɗauki nauyi suka bawa gidajen yaɗawar wani abu da wanda ma suke yi ba tare da an ba su komai ba mafi yawansu haka suke yi ba tare da an biya su komai ba waɗanda kuma kamar da na saba faɗi babban wanda ya cancanci a gode masa har a faɗe shi a yaba masa ku ne shine ku da kuke zaune muke karatun nan tare saboda juriyar ku da hakurin ku kullun ku zo wani ana cewa tun uku da rabi in bai zo masallaci ba wani ba zai samu guri ba a masallacin nan to kaga wannan abu ne da ya kamata a karfafa samari a kansa wajen halarta dukkan inda ake wani abu na alheri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku kuma da alheri godiya haka ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badru Abubakar da irin saboda goyon bayan da yake baiwa harkokin addinin musulunci haka nan mai martaba sarkin dutse kamar da kuka sani koyaushe aikinsa da damuwarsa ita ce yadda ayyukan addinin musulunci za su ci gaba a masarautarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu dukansu da alheri dukkan abin da suke so na alheri Allah ya basu Allah kuma ya tsare su daga kowace irin fitina duniya da lahira akwai manyan mutane da suka zo mana ziyara a wannan shekara musamman mai girma SSG wato sakataren gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Adamu Abdul Qadir Fanini muna masa shi ma godiya da wannan ziyara da ya kawo a lokacin wannan karatu kuma da mu da shi Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji haka nan commissioner ya da labarai Alhaji Bala Ibrahim shi ma ya zo mana ziyara wani ko in ce wata rana da ta gabata shi ma mune masa godiya ta musamman ba dan komai ba dan mu muka faɗi waɗannan ne dan ƙarfafa zuciya ga waɗannan bayin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ƙara taimakon su kuma mu zama tare wajen haɗin kai a taimaka aiwa al'umma aiki mu irin wanda muke yi shine wannan su kuma wanda suke yi na jagorancin jama'a Allah ya taimake su akan yin abin da yake shine daidai Allah ya tsare su daga kurakuran da za su ko tarihi zai rubuta akan su haka nan malam Alhaji Mustafa Saleh Kwalam wanda shine mai ba gwamna shawara akan harkokin addini ya zo mana shi ma ziyara wani lokaci muna godiya sai kuma gidajen radio da waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa waɗannan karatuttuka bana musamman akwai musamman rediyon jihar Jigawa akwai Alhaji Yakubu na Kudu da Alhaji Sabo na Kudu sanata na wannan area tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri haka gidan rediyon Freedom su ma akwai Alhaji shi Sabo na Kudu sanata ya ɗauki nauyin a yaɗa wannan karatu a gidan talabijin ta jihar Jigawa to JTV akwai ni Alhaji Bashir Lawal Bashir Gumal Alhaji Bashir Gumal shine ya ɗauki nauyin ake sawa Allah ya sa ni ban san shi ba har yau su yan gidan talabijin din su suka yi mun waya cewa ga wani bawan Allah sunan sa wani shi ya dauki nauyin a sakaratun ka muna roƙon Allah madauki ya bashi ladan wannan aiki da ya aikata haka a Kano akwai Radio Rahma wanda kullun suna sawa su ma karfe 10 na safe ne ina ji ko ban dai taba ji ba tunda karfe 10 mun muna nan ba ma jin radio rahama amma jama'a da yawa sun ji wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya da kuma ko in ce wanda suka yi a madadin sa su Hawariyun da kuma Sautul Haq suka dauki nauyi wata kungiya ce waɗanda suka dauki nauyin waɗannan abubuwa haka radion Wazobia da radion Arewa duk dai a cikin Kano suke duka a wannan shekarar sun dauki wannan kokari sun yada to don haka waɗannan da su da ma ba su ba da waɗanda muka sani don bamu sani ba mu ne musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri wanda yayi dan hanyar sace ta samun kuɗi kaman gidajen radio da wanda suka bada kuɗin ai su ma gidajen radio da gidajen television din da sun ga dama ba za su saba ko to amma tunda suka yadda har aka ba su ma damar su ba su kuɗin su sa to wannan shi kansa taimako ne na yada alheri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakon su dukkan abin da suke so na alheri Allah ya musu Allah kuma ya tsare su daga kowanne wato sharri a duniya da lahira banda nan muna godiya har yanzu ta musamman ga masu wannan masallaci da wannan gida wanda su kullum wajibin mu ne mu musu addu'a yadda Allah madauki ya taimake su ya kimsa musu tunanin kinsa wannan masallaci da gyara shi da kuma tsayawa a kansa da taimakawa duk abin da ake bukata a kansa tun daga kula da ginin da gyare-gyaren komai Allah subhanahu wa ta'ala muke roko shi ma ya sa musu albarka a rayuwarsu Allah kuma ya jikan shugaban wannan gida da ya gabata da ya rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗanda suka biyo bayan sa su ma Allah kyautata rayuwarsu ya sa albarka a cikinta Allah kara musu haɗin kai dukkan ƴan uwa musulmi kuma da suka taimaka a wannan aiki sawa'un wanda na ambata wanda nake tunawa da wanda ma ban tuna ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alheri sako na nasiha da nake so in bayar ga ƴan uwa na al'umma musamman jihar Jigawa baki daya ko in ce ma duka Najeriya abubuwa guda biyu idan mun ji labarin yadda suke mana ta'adi a cikin al'umma to lamari ne da ya kai azub da hawaye akai shekarun jiya ko in ce jiya juma'a akan wannan lamari ne hudu ba a masallaci a dutse lamarin yawan shaye-shayen kwaya da ya yawaita da kuma harkar hatsarin mota da ake yawan yi wanda har nake cewa da za mu samu wani lokaci mu gayyaci wani daga cikin ma'aikatan NDLEA waɗanda suke yakar harkar kwaya su zo su ba mu labari ku ji sirrin da suke da shi akan yadda harkar kwaya ta yawaita a arewacin Najeriya umuman da mutum zai zubda hawaye akwai hannu daga wasu ƙasashe da hannu daga cikin gida na waɗanda ba sa son alherin da muke kai ya ci gaba da zaman lafiyar mu da addinin da muke yi ya ci gaba cikin yadda Allah madaukaki ya tsara mana yadda muke tafiyar da shi don haka suke tumbudo mana su ta aiko mana irin waɗannan abubuwa na shaye-shayen kwaya ai ta shigo mana da su ta inda ba mu tsammani za ka yi mamaki a ce matan aure a cikin gida matar aure tana aikawa a siyo mata kwaya tana sha wannan abin da bako ne a wannan area ta mu to amma yanzu ya yawaita ya kai munzalin da tilas ne mu tashi tsaye mu hada kai da waɗannan hukumomi karkace idan ka taya ka ji information ka samu wani ilimi ga wasu mutane ko wani gida da ake haduwa a sha kwaya ko ana siyo ta a kawo idan ka je ka sanar da NDLEA ko tax kai musu ba a ganka ka je ba ka taimaka kuma Allah zai biya ka kana da ladan da zaka samu insha Allah domin kokari kai wajen rage fasadin da ake yi don alalata mana samari samarin nan namu sune hope din mu da muke sa ran cewa nan gaba a cikin su za a samu duk abin da muke so na wato gyaran al'umma a cikin su za a samu shugabanni a cikin su za a samu malaman addini a cikin su za a samu mana likitoci da injiniyoyi da malaman makarantu masu hankali yanzu me ya fa'ida a samu malamin makaranta marar hankali me za a koya wa mutane haka nan a cikin shugabannin tsaro a ce ga dan sanda mai maganin barna kuma ka ga a ce yana shan kwaya ai babu alheri to ya kamata a ce a cikin kowanne bangare ba ina tuhumar cewa ƴan sanda suna shan kwaya bane amma ina nufin a kowanne bangare na al'umma aka samu irin wannan to ba abun alheri bane a samu ba abun alheri bane a samu a malaman makaranta ba alimin alheri bane a samu a masu harkar tsaro a shugabanni ma ba abun alheri ba a ce ga shugaban al'umma kuma yana shan kwaya kun ga tashin hankali ne to ya kamata mu yaki wannan abu na biyu yawan hatsari da ake yi saboda rashin damuwa da bin dokokin hanya. Dokokin nan da aka sa ya jama'a ya kamata mu fahimta, an sa su ne don amfanin mu, ba a sa su don su takura mana ba. Idan babu wannan regulations din, musamman abin da ya shafi, yanzu ku duba ku ga abin da ya shafi traffic light da ake sawa, mu nan ba mu da su ko, amma a garuruwan da yake akwai, kaje nan Dutse, Kano da sauran wurare da duk garuruwan arewa inda yake akwai traffic light, da yawa mutane ba su sani ba. Wannan abin da aka sa ya shigo cikin musulunci karkashin abin da ake ce ma al-masalihul mursala. Shugabanci ne ya lura da cewa rayuwar ba za ta gyaru ba, ba za ta tafi ba sai da irin waɗannan regulations, sai an sa irin wannan. Kuma idan ya zama haka, to bangare ne na shari'ar. Don haka ka aikata haramun idan danja tana ja ka wuce, kuma Allah zai iya kama ka da laifi. Ka tuno wannan, saboda mai ka sabbaba zaka iya sabbaba mutuwar wani ran sakamakon wuce wannan taka da kai. Wani an ce a tsaya, kai baka tsaya ba, shi kuma wani shi aka bashi kore ya zo ya wuce, sai kai baka tsaya ba, sai kuka hadu, kai ne ka kashe shi, saboda kai ne baka bi doka ba. To waɗannan abubuwan ya kamata mu lura, in mun yi wannan ba wai gwamnati muka taimaka ba, mu muka taimaka wa kanmu. Duk inda kun ji an ce gwamnati, wai su waye gwamnati ne? Ku mutane fa ku ne gwamnati. Dan me idan duk abin da zai kintsa muku rayuwa ta kyau, to wajibi ku hada kai da gwamnatin wajen a yi shi yadda ya kamata. Amma idan kowa yake ganin kawai wai doka ai ba ta Allah ba ce zai karya ta yadda yake so, wannan jahilci ne, ba haka bane. Doka da aka ce rayuwa za ta halaka saboda in ba a yi bita ba, to wajibinka ne ka girmama. Ai abubuwan da ma ba sai an baka nassi cewa a cikin Qur'ani sai kaga an ce wutar abin nan ko abin nan fitilar kan titi sai ka bita sai kaga, ba haka ake nufi ba. Duk abin da ya shiga cikin al-masalihul amma da shari'a ta zo ta kiyaye su, daga ciki akwai rai, ran dan adam yana da muhimmanci. In kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli ɗakin Ka'aba yace wannan ɗaki na san darajar ki, Allah ya baki daraja, yake gaya ma ɗakin Ka'aba, amma ran mumini ya fi ki daraja, da azub da jinin mumini wanda ɗakin Ka'aba ya tafi. Ku duba kuma in karanta falala da daraja ta ɗakin Ka'aban nan, to azub da ran mumini fa yafi wannan muhimmanci. Ran mumini ba abun wasa bane. Dan haka da Allah mu taimaka a lokacin bukukuwan sallah din nan, musamman masu harkar babur, babur din nan, babur din nan, dan Allah a taimaka a sa masa ka'ida. Mafi yawan masu tuka babur su ba su yadda akwai wani abu mai suna doka a kansu ba. Kawai duk inda zai matsa ya ga hanya, kawai zai kutsa ya bi ta, duk abin da zai faru bai dame shi ba. Wani ya sa wani bakin gilashinsa ya kume, in kai masa magana ma yayi ashar. Shawara za ka bashi cewa da Allah a rage gudu, ko kuma abi ya ɗauko mutum biyar a bayansa. Ku duba yadda kuke tura 'ya'ya makaranta, ka tura mai babur ya je ɗauko maka 'ya'ya wani bakwai, wani takwas a lokaci guda zai ɗora su, wani akan tanki, wani akan shi kansa ba gani yake sosai ba, a bayansa kuma babbar yassu ita ce take kula da ƙannanta. Da haka duk abin da ya faru Allah ne kawai ya san menene zai gudana. Da haka ya kamata da Allah mu sa wa kanmu tsari, wannan rayuwar ba za ta kai mu zuwa ga hanya mai kyau ba. Mu zama cewa mu mutane ne organized mutane masu tunani mai kyau. Ana ɗaukar mu shashashu wawaye, musulmi wanda ba musulmi ba suna ganin mu ba mu da hankali, ba dan komai ba, sai saboda wannan dokokin da ba mu bi. Su kuma suna bi a ƙasashensu, har wasu sai ka riƙa ganin suna ganin kamar wanda ba musulmi ba sun fi musulmi hankali. Wannan kuma ba haka ba ne. Musulmi shi yafi kamata ya nuna wa mutane ma a bi tsari, a zauna lafiya, a bi abin da ya kamata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan dukkan abin da zai bamu haɗin kai. Allah ya taimaki shugabanninmu a wannan ƙasa, halin da muke ciki na ƙuncin rayuwa. Muna roƙon Allah maɗauki maganinsa. Allah ya taimaki shugaban wannan ƙasa tamu. Allah ya tsare shi daga kowace irin fitina, duk wani sharri da za a nufe shi, Allah ya tsare shi. Allah kuma ya taimake shi akan maganin matsalolin da al'umma suke fama da su. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. A shugabannin garin nan namu shi ma mu ne musu addu'a, mai girma hakimi da dukkan mutanensa da masu ba shi shawara. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya saka musu da alheri. To kuma har yanzu mun samu mai girma SSG, gashi ya sake bayan ziyarar da ya zo kwanaki da har muke godiya a kanta, gashi yanzu ya zo don ya halarci wannan rufewa. Muna masa godiya har yanzu ta musamman. Allah saka masa da alheri, Allah ƙara taimakonsa akan ayyukansa, kuma dukkan abin da ya sa a gaba na alheri Allah ya taimake shi akai. Allah ya tsare shi daga sharri, da dukkan kuma shugabanninmu da muke tare da su a wannan rayuwa tamu. Ya 'yan uwa musulmi, musulunci fa wato ba wani abu bane illa kai imani ka yadda da abu kuma kai aiki duk mutumin da ya imani da musulunci yake aiki da musulunci to musulmi ne mu yi kokari don Allah mu rayu akan wannan rayuwar ta musulunci da dukkan abin da zai amfane mu muna buƙatar mu maida hankali har yanzu akan abin da ya shafi ilimi ilimin nan fa in ba shi mun gama tabewa mu tashi tsaye mu yi ilimi da gaske mu kada mu yi wasa da harkar ilimi ilimin nan kowanne iri ilimin addini idan mu fidda kanmu daga jahilci kuma mu bautawa Allah bisa ilimi kuma mu tsaya akan aqida mai kyau ilimin duniya wanda kuke kira ilimin boko wanda ilimi ne na sana'a tilas ne shi ba mu yi shi in ba shi zamu zauna a cikin kaskanci wajibin mu samari a tashi a nemi karatu kada ka tashi daga gama sakandare kai tsammanin in baka samu jami'a ba shikenan hope ɗinka na rayuwa ya kare a'a ka tashi ka zabura ka je ka sake gudawa ka sake gudawa jiya nake ba mu labarin malam Kisa'i ko yadda da bai iya na hawo ba amma ya tashi ganin wata tururuwa ta kasa hawa dutse sau nawa ta hauta fado ta hauta fado ta hauta fado sai can kuma ta samu ta dare ta hauta miƙe yace to ko insha Allah tunda wannan ta faru shi ma sai ya tsaya ya ga cewa ya koya ya koma makaranta sai gashi ya zama imamun fil nahwi imamun fil qira'at to haka ake so kar ka zo kawai ka lalata hope din rayuwarka ka dauka shikenan kai yanzu ka mutu ba aiki ba komai wajibi in ka rasa wata kofar kofofin Allah ba a rufe suke ba suna nan da yawa kai baka ma san wasu ba ka bude wata kofar ka je ka nema kuma ka hada da sana'a wahalar da ake ciki dinnan ta rayuwa duk lalacin mu ma yana ƙara ƙarfafa ta in muka tashi yanzu kowa ba zama da gona da sana'a da abubuwa zamu rage wa kanmu wasu abubuwa amma zuciyar mu ta mutu kuma ga al'adar mu ta Bahaushe ta Allah ba ku mu samu wato kullum muna magana akan ta idan Bahaushe bai fita daga al'adar Allah ba ku mu samu ba to ya gama kadewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu saboda lokacin ya riga ya kure nan din zamu tsaya tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai tambayoyi da wasu suka ina ga saboda ba lalle a sake haduwa a wannan lokaci ba ina ga wanda mun sallama mun tsaya su tunda da yau shikenan